بين يديك السيف والقلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ماسغانو مو دا سورارا مو دا بيبيامو أتشكي وانا شيري نامنا أورتايا يو زامو تاشي درسي نشيدا ميمغانا أكان يدا أكي ينزنشي. Idan mutum ya dauki program da muka gabatar akan sufofin mace da sufofin namiji na wanda ya kamata a aura, to ya ake yin zance ko ya ake hada aure? Hanyoyin hada aure guda hudu ne. Na farko, kai da kanka ka ga wacce kake so, kuma ka je da kanka ka gabatar da kanka gare ta ko ga iyayenta cewa kana ciki ko kana so. Wani kyauta zai fara yi, wani daga gaisawa ne, wani taimako zai mata. To didi akwai hanyoyin da ake bude kofar soyayya, suna da yawa. To dai kenan. Na biyu, ita ma za ta iya ganin wanda take so, ta zo ta gabatar da kanta cewa ni ina son ka, ko ina gamsu da halinka, ko da dabi'arka, ko da kirkinka, ko da zaka aure ni ko kaza. Wannan shi ma ana yi a zamanin Annabi alaihi salatu wassalam, yadda wata mata ta zo ta gabatar da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin in yana so zai aure ta. Sannan kuma ga Jabir dan Abdullahi yace, nakan makale ina kallon wata mata da nake so zan aura, domin naga abin da zai kira ni zuwa ga aurentan aure ta. Haka nan kuma wani sahabi, Al-Mughirah bin Shu'ba, zai auri wata mata, yazo ya gawa Annabi alaihi salatu wasallam yace, ka ganta? Yace, ban ganta ba. Yace, to je kaka ganta, domin wannan ganin da zaka yi mata shine zai dawwamar da kauna tsakaninku. Ka san me ka aura, amma abu a duhu, ko baka san me ka aura ba, ko baka san wacce ka aura ba, ko baka san kamanninta ko halinta ko dabi'arta ko tsawanta ko gajartarta ko farinta ko bakinta ko kyanta ko muninta. Duk waɗannan abubuwa suna iya canza yanayin mutum bayan ya zo ya haɗu da ita a wani lokaci. Da haka aje a ga junan nan, zaka iya gabatar da kanka a matsayin kai ne, wato ka zo da kanka, ko kuma ita ta gabatar da kanta a matsayin ita ce take son ka da aure. Hanya biyu kenan. Hanya ta uku, zaka iya sa wakilinka ya je ya gabatar da kai, ko ita ta sa wakilinta ya gabatar da ita cewa na ga wance kuma na gamsu da tarbiyyarta da halayenta da dabi'o'inta da kuma halittar da Allah ma ya mata. Don haka da Allah a je a gabatar da ni gare ta, idan ta amince ko iyayenta sun amince, sai na zo na yi magana ko in turo iyayena ko aban dama in zo mu tattauna da ita. Haka ita ma za ta iya ganin wani ta ga tana son sa, sai ta sa wani dan aike, ta aika wani dan aike ya je ya gabatar da ita a wajen wannan. To kuma ba laifi bane idan ka gabatar da kanka ga wata tace ba ta son ka, ba za ka rasa mai son ka ba, kuma ta gaya ma gaskiya da bata yaudare ka ba. Haka ke ma ki gabatar da kanki a wajen wani a matsayin kina son sa da aure, shi kuma ya baki uzuri cewa ki yi hakuri. To ki yi hakurin, watakila biki san halin da ki yake ciki ba. So da haka ba wulakanci bane, ba kuma rashin sanin kima bane, dan mace ta ce tana son ka, ka bata hakuri, ko namiji ya ce yana son ki, kin bashi hakuri. Wannan ba matsala bane. Da a yi rufa-rufa ko a boye, daga baya abu ya zo bai wa kowa dadi ba, ku fara a gaya wa kowa gaskiya. Wannan tace hanya ta uku. Hanya ta hudu, wani yana iya zama tsani, ya ganka ya ganta, baka santa ba bata sanka ba, amma shi ya san halinka zaka dace da waccan, ita ma ta san shi ma ya, kuma ya san halinta za ta dace da kai. Sai ya je ya ce, to in ka amince na ga wata, wato wacce take gaskiya in ka aure ta yadda na san halinka, ita ma na san halinta, wallahi za ku dace, za ku too much. To sai ka amince, shi ma ya amince, ita ma ta amince, ya je gabatar da kai kamar yadda Khawlatu binti Hakim ta yi wa Annabi alaihi salatu wasalam a lokacin auren Sauda da kuma auren Nana Aisha. Bayan rasuwar Nana Khadija, ita ta shige gaba ta je ta gabatar da Annabi alaihi salatu wasalam da waɗannan mata guda biyu, ɗaya bazawara ɗaya budurwa, kuma aka amince aka yi aure kamar yadda ya zo a cikin Sirru Alamin Nubala. To sannan hanya ta biyar shine baban yarinyar da kansa zai iya zuwa ya gabatar da ƴarsa ga mutumin arziki. Wannan ba wulakanci bane, shi al'adar mu tana nuna kamar idan uba yazo yace maka ina da ya na baka ko kuma ga ya ta ka je ka tattauna in tana son ka kana son ta ku yi aure wannan ba zubar da kima ɗan bane ba kuma tallanta bane ba kuma rashin sanin kimarta bane domin dai an san sayyidina Umar in dai sahabbantaka ne da sharadin sahabbantaka na marra annabiya ko man laqiyan nabiyya wa amana bihi wa mata alal islam yafi kowa yana cin waɗanda suka fi kowa cika waɗannan sharuda amma duk da haka lokacin da Yassa Hafsa Allah ya yi wa mijinta rasuwa a lokacin yakin Uhud sai ya zama ta gama takaba shi ya je ya gabatar da ita ga sayyidina Uthman ko ga sayyidina Uthman cewa sayyidina Uthman mataka ta rasu ni ma ga matata ga kuma yata ni ma mijinta ya rasu so in kana so na baka dama ka je ku tattauna da ita sayyidina Uthman yace to ba ni lokaci aka bashi lokaci sai da yace to da Allah kai hakuri ya bayyana a gare ni cewa bazan aure ba shikenan abun ya wuce daga nan bai hakura ba yaje tinkari sayyidina Abubakar ya gabatar masa da auren Hafsa sayyidina Abubakar bai ce masa in ba bai ce masa a'a ba saboda haka sai ya zama kuma daga baya ashe shi sayyidina Abubakar abin da yasa ya masa sayyidina Umar shiru saboda sun tattauna da manzon Allah alayhi salatu wassalam ya nuna masa cewa ko yayi shawara da shi ko ya sanar da shi cewa yana son zai auri Hafsa a gidan sayyidina Umar zaka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Hafsa sai ya zama sun hadu da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sai sayyidina Abubakar yake cewa sayyidina Umar kai mun maganar auren Hafsa amma baka jina baka amsa bai ce wallahi hai ƙara Usman shi Usman ya fito ƙarara ya ce mun wato dama shi ba aure zai ba amma kai sai kai shiru baka ce eh ba baka ce a'a ba yace to abin da ya faru shine wato naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci yakka a matsayin yana so zai aure ta to ni ko bai kamata in gaya maka sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bayyana ba shi sa na ja baki na wato nayi shiru a nan gurin zamu ga cewa wato sayyidina Umar ya je ya gabatar da Yassa ga ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yin hakan wato yana cikin abu hanya ta biyar wanda ake gabatar da aure hanya ta shida kuma mace tana iya zuwa gaban wani shugaba ya zaben mata kamar yadda Fatimatu binti Qais masu neman aurenta akwai Muawiyatu bin Abi Sufyan akwai Abu Jahmin akwai Usamatu bin Zaid bayan dama mijinta na farko ya sake ta to ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mijina ya sake ni kuma wannan sakin da ya min shine cikon saki na uku sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ki tafi gidan Ummu Sharikin ki je ki idda a can in kin gama idda kaki yanke wani abu sai kin sanar da ni daga ta tafi gidan Ummu Sharikin da hatta ta sai ce dawo gidan Ummu Sharikin ana cika ana mutane suna taruwa ki tafi gidan wato Ibn Ummi Maktum domin shi mutum ne makaho daga sai ta tafi gidan Ummu Maktum anan ta je ta yi idda bayan ta gama idda sai masu neman aure suka fito sai ta nemi shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga mutum uku sun fito sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ce to shi Abu Jahmin mutum ne mai duka baya sauke sanda daga kan kafada shi kuma Muawiyata bashi da dukiya bashi da abin da zai iya rike ki a lokacin shi kuma daka ki auri Usama shi kuma Usama mahaifiyarsa Ummu Aiman Albarakatul Habashiya baka ce babansa kuma Zaid bin Harisa maulani wannan sai ya zama ya biyo babarsa yayi baki don haka sai ya zama ita kuma tana ga ita Balarabiya sharɗiya da ita fadi fadda ita kyakkyawa da ita da za ta auri baki amma Annabi ne ya zabo mata bakin don haka sai ta yadda ta aure shi tace da na aure shi na ji dadin wannan auren na yi farin ciki da wannan auren na kuma yi murna da shi cewa ashe mutumin arziki ne mutumin kirki ne irin mutumin da ake so wato a aura ne kun ga anan haɗin aure akai kuma haɗin auren wato ya zama alheri don haka kenan waɗannan hanyoyi da muka faɗa da makamantansu duk suna iya zama hanyoyin da za a aure kuma ga masu dalilin aure su ma suna cikin waɗanda suke taimakawa wajen samun aure musamman ko muna ƙara gaya musu a ƙara tsaftace hanyar a tabbatar da cewa mutum ɗin kafin a haɗa shi da mace a tabbatar neman aure ya zo ga kuma masu buɗe website da masu buɗe application su ma suna haɗa aure kuma akwai kuma waɗanda suke zuwa ta hanyar makarantu ko ta hanyar haɗuwansu da sauran mutane da aka dai aure yana da ban mamaki hanyoyin da aka haɗu wani a ce a makaranta wani a kasuwa wani a titi wani a makaranta wani a kaza in dai Allah ya za a yi auren sai kawo ɗan dalili ƙanƙani sai kaga ya zama dalilin haduwa. Haka muna fata Allah ya sa wa ma'aurata albarka a cikin auren su, wanda suke fama da fitina Allah ya gyara musu fitintunin, wanda ko basu ba Allah ya ba su ikon yin na kware, wanda suka yi kuma Allah ya kara musu zaman lafiya da fahimtar juna da albarka da soyayya da kuma ƴaƴa masu albarka. Wassalamu alaikum.